بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى ليسر هدور معونا يمتي لا لتنم شاتكوس قوتا رمضان يجي رمضان صلى الله عليه وسلم تنا دبو ديادة دليو حدودة تلاتين دا أكو wanda dai dai da shi daga watan 8 na shekara ta 2012 a lissafin da ake cewa miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 190. Dama dai an karanta jiya mun abin da ya rage mu karanta nasin abin da Malam Sa'idi ya ambata, amma kafin wannan mu bi ɗan tambayoyi gurguru mu ga wanda za mu iya samu. Wannan yana cewa malam wai a watan Ramadan akwai wata rana da take zuwa sau ɗaya a cikin shekara 100, kamar yadda aka tura wa mutane a text message wai ranar 15 ga watan Ramadan din nan za ta zo. To yanzu har ta wuce kenan, da misalin karfe 3:25. To ni dai ban ganta ba kuma ban taɓa jinta ba sai yanzu. Wannan yana daga cikin abubuwan shirme da akan aika wa mutane ta hanyar text din nan. Wani kuma ma har ya lazimta maka ya ce idan baka aika wa kowa ba wani abu zai same ka, kai kuma sai ka tsorata kai ta tura mutane. Irin waɗannan text din da irin na email haka in sun zo mutum ya yi kawatsi da su ba su da wani abu, in dai ba wani dalili ne mai ƙarfi. Don galibi abin amfani a irin wannan text din dama shine a tunatar da kai. Wasu sukan yi amfani da irin wannan su tuna wa mutum gobe azumin litinin alhamis a tuna maka ran lahadi da daddare ko ran laraba da daddare. Wannan ya fi amfani ta turo text din nan abubuwa haka, wani barka da shan ruwa dogon abu addu'o'i. To ba a cewa dai wasu addu'o'in masu kyau ne a yi wa mutum, to amma dai mutane suna yawaita abin ne. Yawa to shi yasa har irin waɗannan abubuwan a yi ta turo abin da ba shi da asali. Kwanaki wani ɗan'uwa ya bugo min waya akan irin wannan, an turo masa cewa ya tura wa mutane guda 10 shi ma zai kaza da kaza, har ya buga wa mutumin mai wayar. Na ce dama ya bincika, za a iya samun ma wasu masu gurɓatattun tunani ne ko ma ba musulmi ba, don kalmar wasu maganganu za ka ji sun faɗa waɗanda ba su da tushe ko asali, wanda ya san musulunci ba zai faɗe su ba. Ya yi bincika ko sai ya sami wani mutumi ne wanda ya ce ya ji yadda yake maganar ba la'alla ko musulmi ne dai amma wani iri wanda ba mai fahimta mai kakkiya ba. Wannan kuma yana cewa gafata malam menene bambancin mani da wadi. To ban sani ba mai tambayar, inda mutum ya balaga ya san bambancin waɗannan da wannan. Yawa mani ta yanayin yadda yake fitarsa da sha'awa mai ƙarfi kuma yana tunkuɗar juna haka yake fita, wadi ko yana biyo bayan fitsari ne bai kai mazi ba ma, shi mazi shi ke fita saboda sha'awa karama, wadi kuwa yana biyo bayan fitsari ne fari haka da shi. Yau yanayin fitarsu shi ke bambanta maka su. Wannan kuma yana cewa kamar yadda ka yi bayani akan satar amsar jarabawa haramun ne. To malam idan mutum har ya gama ya samu sakamako da wannan satar amsar, to malam idan ya yi aiki da wannan sakamakon har ya samu aikin na gwamnati, to ya ce haram ne ko kuwa? To malamai sun yi magana akan wannan, akwai wani malami da yake da damuwa akan wannan abinan din kuma na sami fatawar da ya yi akan wannan. Yana cewa idan mutum ya raba abin kashi biyu, in mutum satar jarabawa ce, satar amsa ne a gun jarabawa ya yi kuma ya ci jarabawar ko aka ce ya ci kuma har ya samu aiki da wannan, to na farko ya tuba wa Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu ya zama cewa aikin da aka ɗauke shi sakamakon wannan takaddar ya zama ya iya shi, ya ƙware ƙware sosai a kai, yadda zai zama ya soke wancan rashin iyawar ta jarabawa. Sai in ya tuba ga Allah sannan ya yi wannan abun, to zai halatta ma kansa abin da yake ci na albashi. In bai haka ba kuwa, to hakikatan ya zama bai iya aikin ba har yanzu. Misali an dauke shi kwararren a matsayin malami, an lura da cewa ya karanta kaza don haka ya iya, sai a zo a samu kuma bai iya ba, to sakamakon saboda abin nan exam malpractice, to abin da yake shi zai zama masa wato haramu. Na biyu, gefe na biyu kuma fatawar ce, idan kuwa certificate ce asali kawai aka bashi ba tasa ba, ba magana jarabawa ba ce, kawai bai yi komai ba haka aka kawo masa certificate da ya je kuma aka bashi aiki, to wannan haramun ne duk kuma abin da yake yi sakamakon wannan. Wannan shine tafsilin da naga malamai sun yi akan wannan. Allah maɗauki ya kyauta. Wannan kuma yanzu aka ban yana cewa, assalamu alaikum malam, da farko dai ni ma'abocin sauraron wa'azinka ne, bana shekara uku amma ban taɓa ganin ka ba sai wannan kara, kuma ina gamsuwa da wa'azinka. To ai wannan kara din ma ban mu haɗu ba, ban sani ba dai. Yace malam, dalilin rubuto wannan takarda shine naji an maka tambaya game da ya mace idan ta kadaita, sai naji ka ba da amsa cewa rubu'i za a bata, bayan alqur'ani an ce nisfi za a bata. Na yi zaton ko malam zai gyara sai ban ji ba. To malam a sai ce to wai malam daga baya za a gyara shi ma dai har yanzu ban ji an gyara ba, sai a huta lafiya. Yace kuma ina so a ce kullum sai na halarci wa'azinka, sai dai ba ni da halin haka, ina fatan samun hali. A ƙarshe ina so malam yi min addu'a domin samun wanda zai taimaka min don ci gaba da karatuna da na fara NCA wane ne a gumen, saboda rashin mai ɗaukar ɗawainiyata. Allah ya taimaka. To na gode. Asali to waɗannan abubuwa dai wane ne, Idris Abdullahi ko daga Bamaina sunansa. To wannan na farko dangane da tambayar da aka yi akan matar aure ne, ba akan ya ba, da ya ce wannan shine da abin da ka faɗa daidai ne, amma tambayar da aka yi gashi an kawo mun tambayar ma yanzu na sake dubawa dan takardun suna nan ajiye. Mace ce aka mutu aka bata, ma'ana miji ne ya mutu ya bar mace, kaga ko mace idan babu da dama rubu'i ne gadanta, ko kamar yadda na ambata din sauran kuma a baitul mali, amma da ya ce ma'ana mutum ne ya mutu ya bar yarsa, to shine take da nisfi. Yau la'alla wajen karantawa ne, tunda an ce mace kawai ba a bambance yar matar aure ko ya ba, shi yasa ya ja wannan. Muna roƙon Allah maɗaukaki kuma Allah ya taimake ka akan karatunka, Allah ya hore maka ya sauƙaƙe duk damuwa, kuma ya kawo wanda zai ɗauki nauyin abubuwan insha Allah. Allah ya sa a yi karatu a gama lafiya, kuma ya sa albarka a rayuwa da dukkan kuma al'ummar musulmi. Har yanzu dai kafin mu je ga mu fara karatun, akwai sako da aka turo min wani abokina akan yan uwa da suke buƙatar admission degree a sciences da social science da humanities da law a police academy ta Wudil, wanda yake sha'awa ya harhaɗa ya kai ga tsare-tsaren. Ina ji ko kuma dai in mun gama sai mu haɗu in yi bayanin yadda min aka aiko mun saƙon, amma sharaɗin ya zama mutum yana da credit guda shida, ya zama kuma akwai mathematics da English a ciki, tsawonsa 1.68 meters, ga kuma mutum ya sai kati ko abin nan scratch card Zenith Bank 3500, a login in www.nigeriapoliceacademy.org. Za a rufe ne on 7 September. Yau don haka duk wanda suke sha'awar samun karatu a wannan police academy ta Wudil, su haɗa takardunsu kuma ya zama sun cika waɗannan sharuɗa, sun ambaci shekaru daga 18 zuwa 22. Yauwa, mutum ya zama shekarunsa daga 18 zuwa 22. To Allah ya sa a dace. Na'am. Tambaya ne? Ban ji ba. Oho to. Yana da kyau a nema. Yauwa. Samari su dage, wannan abubuwan muna buƙatar su sosai. Allah ya sare mana. To za mu tashi kan abinda malam Sa'di ya ambata dan a tafsirin qaulullahi tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ما لنسعد يشي هذه الآيات وأن الآيوي تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله sun kunshi yin yaki ne fi sabilillahi wato don dauka kalmar Allah wa hadha kana ba'da alhijra kamar da na ambata mana jiya farkon lokacin da muka yi magana tafsiri mujmal na ayoyi yace wannan ayoyi sun sauka ne bayan an yi hijra zuwa Madina lokacin da musulmi suka yi karfi domin yin yaki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarce su da shi dama akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah madauki ya bada izini ga wadanda aka zalunce su domin musulmi a makka an zalunce su sakamakon zaluncin nan yasa suka kasa yin ko wasu abubuwa na addinin su sai ya abinda wato Allah madauki yace su bari a wancan lokaci alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum kamar da muka karanta jiya ya zama cewa an umarce su su kame hannunsu babu yaki a makka kawai su yi sallah su bada zakka to daga baya aka wajabta musu kuma daga cikin ayoyin akwai wannan akwai maganganun malamai dangane da sababin nuzulin yaushe me ya sababin saukar da wannan ayoyi kamar yadda zai zo inda Allah madauki ke cewa ash-shahrul haram bi shahril haram a lokacin a shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai sun fita zuwa makka da niyyar za su yi umara a watan Dhulqa'da Dhulqa'da to a hanya da suka je a Hudaybiya kafin a shiga wajen kilomita 20 kafin shiga Makka kenan sai mushrikai suka tsaye da su cewa a'a ba dai bane ba ba za ku yi ba kun san dai kissar Hudaybiya da yadda aka yi har aka zo aka yi sulhu da su kafirai akan cewa an daga wannan umara ba za a yi ba a wannan lokaci sai shekara ta gaba to a lokacin Allah madauki ya saukar musu da wannan cewa in kafirai suka warware alƙawarin su kuma suka yaƙe ku a ɗakin Ka'aba ma'ana inda al-Ka'aba inda al-Masjidil Haram abinda ake nufi dama shine a Makka domin Ka'aba ko al-Masjidil Haram tunda an ce inda hu a inda yake inda yake kuwa kaga zarfi ne makani ake nace makani kuma a Makka yake yau ba iya masallacin kawai ba yau dan haka Makka dama an haramta yaki a cikin ta ba iya ɗakin Ka'aba ba to kuma lokacin duk da ya zama cewa in kafirai ne suka fara yaki a wancan lokaci din da kafirai su suke rike da Makkan in suka fara yakar musulmi to aka ba musulmi izini su masu yake su shine asalin wannan bayani to shine sai yake cewa lamma qawiyal muslimuna lil qital amarahum Allahu bihi بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم بايان أن أمر سيسو سكامي هن ينسو وفي تخصيص القتال إن ديكي سوى أن كيف يكن أن يزم في سبيل الله يتي حف على الإخلاص وإنما قلت الله فإن يكون سوى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كيكي وأن دسكي يكاركو ya kadda za ku yi musu ku kuma yakin naku ya zama fi sabilillahi sai ce to wannan fadin ya nuna mana wato kwadaitarwa akan yin ikhlasi tunda ya ce fi sabilillahi ba fi sabili anfusikum wala fi sabili amwalikum wala fi sabili awtanikum wala fi sabili ayyi shay asalin abun shine ya zama fi sabilillahi in an ce fi sabilillahi kuma ana nufin fi sabili shar'ihi wa dinihi wa min ajlihi ma'ana abubuwa uku ne saboda Allah saboda shari'arsa saboda addininsa asalin abin da zai sa har ayi wani abu na fada dama tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ayyaki to ya zama abin da yake zuciyar musulmi shine yana yin wannan abu ne saboda musulunci ya daukaka ya zama shike da rinjaye ba kawai saboda wani abu ba ba dan kudayin abin duniya ba ba dan kudayin ganima ba ba dan kudin wani abu kuma daban ba amma ya zama cewa asalin abin da ake so shine a sami wannan shi yasa malamai suka ce ita ce hikimar jinkirta wanda za a yaka din har aka kawo fi sabilillahi a tsakani kaga ba cewa wa qatilul ladina yuqatilunakum sai a ce fi sabilillahi mun fahimci wannan ba a ce ku yaki waɗanda suke yakar ku sannan a kawo fi sabilillahi a'a ku yi yaki yakin naku ya zama fi sabilillahi su wa za ku yaka waɗanda suka yake ku mun fahimci wannan abin dalilin wannan duk da dai cewa inda an faɗi wancan kuma za a samu ihamin damirin zai iya koma zuwa ga su waɗannan din misali in an ce wa qatilul ladina yuqatilunakum fi sabilillahi kaga wani zai iya fahimtar gurguwar fahimta cewa ku yaki waɗanda suke yakar ku fi sabilillahi kaga sai wani ya fahimci cewa waɗanda suke yakan naku sune suke yakar ku fi sabilillahi kaga wannan ma'anar kuma za ta zama ba daidai ba amma a kawo fi sabilillahi a tsakani zai hana wancan ihamu kuma sannan yana tabbatar mana muhimmancin yin ikhlasi abubuwa guda biyu ne suka auku a wannan gabatar da fi sabilillahi kafin maf'ulun bihi din su waɗanda za a yaka ina jin mun fahimci abin yawa to shine sai yake cewa wa nahi sai ce hasun alal ikhlasi akwai kwadaitarwa akan ayi ikhlasi ayi abu don Allah wa nahyun anil iqtitali fil fitani bainal muslimin sannan kuma akwai hani akan mutun ya shiga cikin yaqin da ake na fitina tsakanin muslimi yaqi tsakanin muslimi da muslimi a ce wannan muslimi na yaqar muslimi sunan sa yaqin fitina ba sunan sa jihadi ba yawa shi yasa kun ga abubuwan da suka faru a baya farkon zamanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da aka samu rikima tsakanin bangaren sa da bangaren Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu sunan wannan yakin me sunan sa fitina ba sunan sa jihadi ba jihadi da ma'ana ne tsakanin musulmi da kafirai yawa waɗannan ku dukkan su mu'minai ne kamar da Allah madauki bamu labari wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu kaga duk ya kira su mu'minai tare da cewa sun auka cikin wannan to wannan abun hani ne an hana ai irin wannan abu to amma Allah makaɗauki ya riga ya kaddara zai faru to an hana mutum in ya ga ana fitina tsakanin musulmi da musulmi ya shiga ciki wannan shi ake magana anan yawa tunda an ce wa qatilu fi sabilillahi fitina ko tsakanin musulmi da musulmi ba fi sabilillahi bace mun gane wannan yawa ashe kenan kada ya zama kai wani abu na irin waɗannan harkar yaki ko wani abu idan ba fi sabilillahi ba sannan sai ke cewa alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yakar ku ai alladhina hum musta'iduna liqitalikum nan akwai abubuwa da ya kamata a hango shine malamin ya hango mana anan ya bayyana wani in ya kalli zahirin abinda za a ce waɗanda suka yaƙe ku yaƙe su ko mun fahimci wannan ma'ana kamar sun riga sun yaƙe ku sannan ku kuma ku zo ku rama mun gane abin to shi abinda yake so a fahimta shi ba wannan ba abinda za a fahimta shi ne a yaƙi waɗanda suke wato a shirye suke su yaƙe ku saboda me yace wa humul mukallafunar rijal ana nufin manya mazaje in kuka tashi yaki in ana yaki tsakanin musulmi da kafirai to a yaki waɗanda sun kai girman su iya yin yaki shine abin da yake nufi shi yasa wasu malaman abin da suka bayyana shine waɗanda buniyatuhum ko biniyatuhum aljismiyya musta'idda liqitalikum to su ake nufi waɗanda jikinsu a kintse yake su yaƙe ku su ake nufi kenan ashe ana nufin maza mayaƙa zarata waɗanda za su iya yaƙi kaga mafhumunsa kenan me mafhumun mukhalafa ma'ana banda waɗanda ba su da niyyar su yaƙe ku ko kuma ginin jikinsu ba na yaƙi ba ne kaga kenan banda mata banda yara banda guragu banda tsofi saboda me su waɗannan ba za su iya yaƙi ba shine abin da ake fita alladhina yuqatilunakum an na fata mun gane abu yau dan haka kenan shi yasa yake cewa alladhina hum musta'iduna liqitalikum wa humul mukallafuna rijal ghayr shuyukh banda tsofi alladhina la ra'ya lahum wa la qital wadanda ba su da ra'ayi in shawara ma aka zo nema ta ya za a yi akai hari ba za su iya bada shawara ba yau shi yasa malamai sun tattauna wanda za a yaka a irin wannan wanda yake zai iya fita yin yaki zai iya rike makami ko kuma zai iya ba da shawarar ga yadda za a yi saboda khibrarsa to waɗannan za a iya sa su a yaki za a iya yakarsu sai ce wa nahyu anil i'tida'i sannan ba ya ce mana wala ta'tadu ba ko yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum sai ce me wala ta'tadu kada ku wuce iyaka to sai ce wa nahyu anil i'tida'i hanin da aka yi akan i'tida'i an hana mutun ya wuce iyaka yayi fiye da abin da aka yi masa sai ce yashmalu anwa'al i'tida'i kullaha ya kunshi dukkan nau'o'in wuce iyaka din min qatli man la yuqatilu ko dai wato a kashe wanda baya kisa ma'ana wanda baya cikin mayaka minan nisa'i kamar mata wal majanin da mahaukata wal atfal da kuma yara kanana wal ruhban da masu ibada a cikin wurin ibada mutum yana cikin ibadarsa a wurin ibada ruhban ana nufin masu bauta kiristoci suna cikin coci suna ibada to duk waɗannan haramun ne a yaƙe su wat tamthilu bil qatla da kuma idan an kama mu abin nan su wanda aka zo kisa in an zo kisan kuma ai musu tamthili ai musu muthla muthla shine ko a yanke wa mutum hannu ko a yanke masa kafa ko a yanke masa kunne ko hanci duk wannan haramun ne a shari'ar musulunci in ana yaƙi sannan sai kice wa qatlul hayawanat hakanan da kisan dabbobi ce abi dabbobi a kashe su ko tumaki ko shanu na wanda kuke yaki da su kawai a kashe duk wannan haramun ne wa qat'il ashjari da yanke bishiyoyi misali abi bishiyoyi ko shuke-shuke kayan abinci da a ce a kona su ko a yayyanke duk wannan li ghairi maslahatin ta'udu lil muslimin in dai ba wata maslaha ce da za ta komo gun musulmi ba yawa in an samu wannan to wani abu zai iya samuwa sakamakon inda maslaha mun fahimci wannan yace wa min al-i'tida'i hakanan yana daga cikin i'tida'i kaman daga cikin maslahar abin da suke faɗa shine in an samu halin da musulmi an musu irin wannan abun to in suka tashi da masu iya irin wannan abun amma ibtida'an haka an hana haramun ne kuku yi wannan abun ina fata mun fahimci wannan Allah mu dauki kyauta sai ce wa min al-i'tida'i haka nan daga cikin i'tida'i din muqatalatu man tuqbalu minhum al-jizya a kisan wadanda za a karbi jizya daga hannunsu mana duk wanda yake kafirin amana ne ko akwai yarjejeniya tsakaninsa da musulmi akan zaman lafiya to haramun ne a kashe shi a tunda dai dama haƙƙinsa shine ya bada jizya shine idza bazaluha in sun bayar domin dama yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin duk wanda ya tura in zai tura shi yaki yace da shi farko a kira mutane zuwa musulunci domin kira zuwa ga musulunci shine asali asasi idan an karbi musulunci shikenan in ba a karba ba zabi na biyu shine me a bada jizya to in ba a bada jizya ba shine zancen yakin sai ya taso wannan in yaki ne offensive yaki na da'awa akwai an samu halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura irin wannan in ko yaki ne dama defensive yaki saboda an kawo muku hari to wannan dama istinfari mutane za a yi ayi kokarin duk yadda za a yi a ga cewa an kare mutuncin musulmi da kuma musulunci ina fata mun fahimci wannan to shine sai yake cewa fa inna zalika la yajuzu to wannan yakar kafiran amana wannan duk bai halatta ba duk wanda yake an karbi amana da shi ko an karbi yarjejeniya shi yasa akwai bambanci tsakanin zu ahdin da kuma kafirin amana in an ce kafirin amana shine wanda ke bada jizya mai ahad kuma shine wanda shugabancin musulmi ya ba shi izini ya zo ya zauna ko ya wani aiki ko ya wani bincike shi harbi ne min haythul asl in an ce harbi shine wanda yake ana yaki da su to amma ya nemi izini zai zo yayi wani abu sai aka ba shi izini in aka ba shi izini kamar yanzu misali a ce a ba shi visa tunda a yanzu tsarin da ake gudana da shi shine in aka ce an ba mutum visa ya shigo officially duk kasar da kaga mutum a ciki to an ba shi visa ne da izinin wannan shugabannin kasar ya shigo to haramun ne mutum ya shigo ta irin wannan shigowar mutum ya zama cewa an yake shi ya fata mun fahimci ko a ce a kashe shi asali dai dama su irin waɗannan abubuwa a ka'idar jihadi ina jin baran ba kuma ta ba mun yi maganar lokacin wasu daga cikin a wannan dai darasin ne shi ma na tafsiri ko mun magana akan ka'idojin abin da ya shafi jihadi dama sai da shugabanci ba haka kawai ake yin sa misali idan mutun ya ga ko an ce a kashe kafirai shikenan sai mutun ya dauki makamin sa duk inda ya ga kafiri a kashe wannan tarbiyar bata zo ba a musulunci ba haka ake yi ba yau tsari ne da umarnin shugaba ake yin sa cewa gashi an kawo mana hari to a tsara ayi za a mai da raddi yau in ba haka ba haka kawai a ce kowa ya ga kowa ya kashe to babu inda za a zauna lafiya wannan abubuwan kuma kamar da kowa she mutane ake fadakar da su akai yana da kyau duk inda aka zo magana irin wannan mutane su koma zuwa ga malaman su sai fatawar me ake yi ne a irin wannan hali kada mutum ya koma gefe ko shi da abokin sa ko su kulla wata harka suna buya suna wani tunani suna tsare-tsare dan su aukawa wasu ko su kaiwa mutane hari ko makamancin su yanzu ku duba ku ga irin halin da muke ciki a yanzu a kasar nan na irin wannan hare-hare din nan wadanda abubuwa ne wanda wajibin mu mu hada kanmu mu ga cewa duk abin da za a yi na a daina su a daina su dan ba abin da suke jami'a in ba mai ba ci baya ga addinin musulunci kafin wani abu daban tukunna kullum irin wannan munasabar in ta zo nakan ta fadakar da mu akan cewa ku duba ku ga tarihin musulunci a ci gaban sa ya fi samuwa a lokacin da ake zaune a kwanciyar hankali idan jama'a aka bar su ayi da'awa babu abin da ke jawo musulunci ci gaba irin ayi da'awa yanzu a lokaci akwai wani lokaci shekara nawa bakwai kenan da suka gabata lokacin da ake ta irin wannan abubuwan a Saudi Arabia lokacin da yan wannan samarin da suke yan alka'ida da makamantansu masu irin wannan ra'ayoyin sabon mabame da suka dame su akwai lokacin da an gayyaci Zakir Naik a Riyadh yayi wata muhadara sakamakon muhadaran nan akwai wani adadi na yan embassin America da suka musulunta sakamakon wannan abu ba a dade da yin wannan ba sai aka je aka kai wasu hare-hare wanda ya hargitsa garin ya hargitsa lamari da kuma alakoki tsakanin mutane tsakanin kasa da kasa wanda malamai suke ta bayani a karkashin wannan abubuwan suke bi da a ce mutane za a bar su da harkar da'awa ai kira mutane da basira da magana a hankali komai taurin kan mutum a addini inda zai tsaya ya saurari gaskiya kuma gaskiyar nan a gai a bayyana masa ita ta musulunci za ga insha Allah zai karba to amma waɗannan samarin da suka shiga wannan hanyar su a tunaninsu wannan shine jihadi kuma ba shine jihadi jihadi daban harkar da suke daban dan ba karkashin tarbiyar la malami la abin nan kawai naso shine su suka fahimce su da kansu kuma ba haka fahimtar nasin yake ba suke dora mutane hukunci yadda su suka fahimta suke kashe-kashe a sabon anan a kashe wannan a kashe wannan wanda da a ce sun zauna sun tuntubi malamai me ya kamata su yi to da ba haka za su yi ba kuma da musulunci bai shiga wannan halin da muke ciki ba yanzu yanzu duk inda musulmi yake shine abin tuhuma ko ba haka bane duk inda zaka da dogon riga gage mu musamman a ce ka dage wando shikenan sai a baka wannan suna ko kaki ko kaso saboda me su sun dauki wannan ra'ayin sun yi tabannin sa da a ce ba su dau wannan hanyar ba ko akwai wasu masu so su yi amfani da su su kawo tashin hankali da sai dai su bi wata hanya daban ba ta hanyar su ba ko ba haka bane to kaga yanzu an kai matsayin da ba a ma gane komai fitina ce kawai take ta aukuwa yau a ce an kashe wannan kuga har an fara kai abu ya fara zuwa masallatai wannan abin ya akwai bukatar lalle mutane su mai da hankali yau a tsananta addu'a akai kuma duk mutumin da ba a fahimci daga ina yake ba a san shi ba a gari kawai ya zo cikin mutane da harkar addini ya kamata mu mai da hankali ga lokacin itikafi yana zuwa yawa shi yasa farkon da nake so in yi anan shine a kula duk masallacin da za a yi itikafi in ta kama za a yi kenan to lalle ya zama mutum ne da dan gari ne an san shi zai zo ya yi itikafin in yazo daga wani wuri a bashi uzuri a ce a ba a san mutum ba lokacin yanzu ya wuce yadda za a riƙa barin abubuwa suna faruwa sai sun faru a ce la kaga ko ai da an yi kaza da an yi kaza ko ba haka bane yawwa bai kamata mutane suna zaune su bari a yi ta dukan su gobe ma a dake su jiba a dake su kowa ya suke tsara waɗannan abubuwa mu muna addu'a Allah maɗaukaki ya karye lagon su ya lalata tunanin ya kuma sa su shiryu in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa bane kuma Allah maɗaukaki ya sa hajizi da iyaka tsakanin mu da su amma tabbas da sunan a ce misali suna wakiltar mu al'ummar musulmi da sunan mu suke wannan gaskiya ba haka bane kuma bamu amince da haka ba musulunci yana son zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa duk abin da ake so a yada in aka yada shi ta hanyar da'awa to za ka ga an ci nasara yanzu shekara nawa aka yi ana da'awa a ƙasar nan babu tashi hankali kaga an ci nasara ko ba haka bane aka kafa makarantu aka yi makarantu maza da mata daga primary secondary har jami'o'i an yi duka da sunan musulunci saboda me akwai nutsuwa akwai kwanciyar hankali amma in ba nutsuwa babu kwanciyar hankali to fa babu zancen ai karatu kuma kullun ina ba mu wannan misali ku je ku ga wuraren da wannan tashin hankalin ya tsananta a yanzu darussa ne da za a ce an sa mutane irin wannan ai ko na tafsirin nan ba na jin ana yin sa irin su mai duguri ko da maturu saboda me wannan fitinar ta yi tsananin da ba dama a yi to kaga me ya amfanin wannan abu musulunci ci gaba ya samu ko ci baya ci baya ya samu don haka don Allah mu ja hankalin duk wani saurayi da yake da wani tunani haka zafinsa ya yi yawa a ba shi shawara ya kwantar da hankalinsa ya tsaya ya karatu abubuwa duk yadda suka lalace gyaransu ba ta irin wannan hanyar ba ne yauwa a yi haƙuri a bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da muke ambatawa jiya guduba ne ku ga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda babu wanda ya kai shi kishin wannan addini shi Allah tambayarsa ma zai rin tashin alkiyama ka isar da sako ko baka isar ba ko mun ko kun ga ba mu za a tambaya akan qur'ani ya zo ko ina ko bai zo ko ina ba haka ne sai masu ilimi haka a cikin mu to amma shi fa shi za a tambaya shi da za a tsaye da shi a tambaye shi ka isar da sako kuma tabbas shi ya isar da sako har warning aka bashi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu haka aka gaya masa kun ga wannan warning ne tare da cewa bai gaza wajen isar da sakon ba amma dai ya isar da sako yake amma cewa aka yi masa ya kai manzo ka isar da sakon abinda aka saukar da shi zuwa gare ka in baka yi haka ba to ka baka isar da manzanci ba ma'ana kenan kamar a ce to abinda aka aiko kan nan baka yi shi ba kaga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tabbata ya isar to ya yi isar da sakon sa da yaki an yi yakin amma da sababi ba haka kawai ba kuma da umarnin sa shi da yazo da addini ba kowa ne yake daukar makami ya je kawai ya kashe wanda ya ga dama ba ko an yi haka ba haka aka yi da haka da umarnin shugaban al'umma ake yi shi yasa ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasarar da yake kuma ba ran ba kuma ta ba na gaya mana cewa daga cikin abun mamaki a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shekara 23 yana manzanci da isar da manzanci mutanen da aka kashe sawa'un a bangaren musulmi da bangaren kafirai duk yaƙi-yaƙin da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen da aka kashe kakaf ba su kai mutum 300 ba 200 da wani abu ne duka a bangaren musulmin da bangaren wanda ba musulmin ba kaga ashe kenan kuma sannan ku duba a lokacin kuma bayan sa ne ma'ana bayan da so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya ƙara budada ya je Iraki ya je binnan Rum ma'ana ya je abinnan Palestine da Sham da gaba daya sannan kuma ya je Iran wannan shine mafi fadin abin da ya a zamanin Khulafa'ur Rashidun daga baya kuma ya budada zamanin ad-daulatul umawiyya zamanin su Muawiya bayan su musulunci har ya fara matsowa har ya zo kusa da turai aka je ma turai kai har andalus duk a daular umawiyya aka je andalus wannan duka tare da yada hali mai kyau akwai garuruwan da cin nasarar da akai akan su ta hanyar hali mai kyau ne. Yanzu mu misali kasashen mu na Afirka, ai ba sahabbai ne suka zo mana yaki aka samu musulunci ba, ko kaje Indonesia adadin musulmi in ka bi percentage din musulmi ba kasar da suka fi ko ina yawan musulmi irin Indonesia, in kana kallon percentage ba wai adadi ba, mun fahimci bambancin. Yawa, in ka bi adadi zaka ga musulmin India minority ne, to amma sun fi musulmin wasu wurare da yawa saboda can suna da adadi mai yawa. Amma ka duba Indonesia, yan kasuwa ne mutanen Yemen suka je kasuwanci, mutanen Indonesia suka karɓi musulunci. Don haka musulunci ya fi yaduwa idan musulmi za su natsu su ilmantar da mutane su tallan abinda suke tafi da shi, da ilimi mai kyau, da hali mai kyau, babu ƙarya, ba cin mutunci, ba zagi. Yanzu duk mutumin da ko Kiristan ne ko ba Yahudi a ce za ka zauna da shi ka tattauna, ai shi yasa wasu mutanen suke cewa suna ganin harkokin nan da ake ciki waɗanda ba musulmi ba ma sun fi farin ciki da su, kasancewar wannan abun da ake ya fi dakatar da shugaban musulunci. Haka ne ko ba haka ba? Yadda da a ce kullum in a cikin yaƙi ake, za a ga cewa babu zancen wani mai da'awa ya je wani gari gumbu da ba musulmi ba ma har ya musu da'awa. Yanzu irin adadin musulmin da suke musulunta a kudancin ƙasar nan, in ka tambayi masu harka MSS da kuma MCAN, Muslim Corpus Association, ka tambaye su ka ji yadda ake musulunta a kudancin Najeriya. To amma idan ƙasa ta rikice da tashin hankali, har yadda zai zama cewa daga an ganka kai mai wa'azin da sifa ta musulunci, to shikenan za a kore ka. Sai a fara korar masu siffar musulmi daga ƙauyukan waɗanda ba musulmin ba. Wannan sai haifar da me? Shikenan a ce a to shikenan ba ma za a zauna tare ba, sai ka ji ana zancen maganar raba ƙasa. Don haka waɗannan abubuwan kuma masu tsara su ba abin da suke so illa me su haifar mana tashin hankalin da musuluncin nan da yake da tasiri a cikin mutane zai daina tasiri. Kuma sai suke amfani da waɗannan yaran namu waɗanda hankali da karatu bai ishe su ba. Ina fata mun fahimci wannan abu. Yawwa, don haka ya kamata harkar waɗannan abubuwa ɗin mutum ya bar su, yayi haƙuri, a yi karatu, a kwantar da hankali. Duk abin da ba mu same shi ta nutsuwan nan da haƙuri ba, in muka ta da hankali ma ba za a same shi ba. Kullum ana faɗin wannan magana. Don haka hanyoyin da za a bi, babu wanda zai ci nasara wajen da'awa idan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ya bi ba. Shi ko kun ga yadda ya bi, yadda ya zauna da kafirai, mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin Madina, ya tashi ya sa kafarsa ya je gidan yaro saurayi ba Yahudi ya gaishe shi. Ba shi da lafiya ba Yahudi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansu ya gaishe shi, har sakamakon wannan gaisuwar ya ce masa ka musulunta. Yaron ya dubi idan mahaifinsa yana neman izini, uban ya ce shikenan musulunta, saurayi ya musulunta. Saboda me? Kyan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abu da ya aikata. To amma idan mu yanzu muka zo muka tashi a ce tarbiyya da za a tashi da ita tarbiyya ce ta addinin a gabance za a yada shi, to ba za a ci nasara ba. Yawwa, harkar akwai mutane da yawa da in ka bi su a hankali ka zauna, wallahi ta hanyar ko da kiristocin ne, ta hanyar da ziyarar da tautaunawa da su da kyauta da abubuwa masu kyau, za ka ga cewa wasu za su karɓi musulmi. Tare da cewa hakika mun sani muna cikin wata jarabawa a Najeriya, ana tarbiyyantar da waɗanda ba musulmi ba akan gaba da musulunci. Babu abin da ake nuna musu a wurin ibadarsu irin ba abin tsana irin addinin musulunci. Ba da wannan shi ya haifar da wasu abubuwan suke munana fiye da yadda ya kamata a ce da a wasu ƙasashen ne wani abin bai kamata ya kai haka ba. Amma gabar tana da tsanani. To amma duk da haka mu kar mu zama irinsu. Mu zama cewa ba dan an ammana abu shikenan dole irin wannan murama. In mu kwantar da hankali mu ga cewa mu yi kokarin da za mu ribanci damar kiransu zuwa ga addini. Duba fa yadda suke shiga ƙauyukanmu ake ta kiran mutane, da mu muke irin kokarin da suke yi wajen su mai da mutane cikin addininsu, wallahi da ba za a samu kowa da ya rige a cikinsu ba, da duk sun musulunta. musamman wanda muke tare da su a nan iriyoyinmu, ko ba haka bane? To amma mun zauna sai rikici tsakaninmu da juna, addininmu karanta shi yadda ya kamata ba mu yi ba, wannan shi ya haifar mana wasu abubuwa din, kuma Allah madauki ne ya taimake mu akan mu gyara waɗannan abubuwa. To wannan shine ne fadakarwa akan abin da shafi itida'i din nan. Harkar jihadi ta umarni ne, ta doka ce, ta shugabanci, ba ta kowa ya dauki makami ya kashe wanda yake so bane. Muna roƙon Allah madaukaki, Allah ya dakatar da abubuwan da suke gudana a wannan ƙasar tamu na wannan kashe-kashe, kuma abubuwan da muka ga abin ya fara canzawa ya koma kuma zuwa ga harkar masallatai da sauransu. Allah ya dakatar da wannan abu, Allah ya shiryar da waɗanda suke yin wannan abu su daina, in kuma ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganinsu ta inda ya so. Mu dai Allah ya bar mu mu zauna lafiya a bauta masa bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kyauta. To mu ci gaba. Sannan sai yake cewa wa min al-i'tida'i, wa mun karanta wannan, ko sai ce waqtuluhum haythu thaqiftumuhum, kuma ku kashe su inda kuka same su. Muna kan wancan ne dama na abinda Allah madauki umarci mu'minai dangane da kafirai, yace hadha amrun biqitalihim aina ma wujidu, wannan umarni ne na cewa a yake su duk inda aka same su. Fi kulli waqtin, a kowane lokaci, wa fi kulli zamanin, a kowane zamani, qitalan mudafa'a wa qitalan muhajama, da yaki na kare kai da kuma na kai hujumi, na kai hari, yawa shine muhajama. Yace thumma stafna min dhalika al-umum qitalahum inda al-masjid al-haram, sannan Allah madaukaki sai ya toge ya kassu a wurin masallaci ko kuma a Makka, cewa kada a yake su a Makka. Sai ce wa annahu la yajuzu, cewa bai halatta ba, illa an yabda'u bil qitali, sai idan su suka fara yaki. In su kafirin Makka suka fara yakar mu'minai a Makka, to fa innahum yuqatiluna, to suma mu'minai sai su yake su a Makka, jaza'an lahum ala atida'ihim, saboda me? Sakamakon abinda suka yi na wuce iyaka, domin gaba ɗayan su suna da wannan ka'idar cewa ba a yakar mutum a ɗakin Ka'aba tun a wancan lokaci. Kaga ashe in su suka yaki musulmi, to sun ba da izini musulmi su ma su yake su a wuri. Mun gane abu? Yawa, sai ce wa hadha mustamirrun fi kulli waqtin, wannan abun yana nan har kowane lokaci, hatta yantahu an kufurhim, has su daina kafircin su, fa yuslimu, shine su musulunta, fa inna Allah yatubu alaihim, to Allah zai karbi tuban su. Shi yasa yake cewa ina ne yake cewa waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum, ku fidda su nan, bi ka fasara wannan ba anan. Yawa, wa akhrijuhum, ku fidda su, min haythu akhrajukum, daga inda su suka fidda ku. Musulmi ba 'yan Makka bane? Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai muhajirun ai 'yan Makka ne. Daga me yasa suka fita daga Makka? Korar su akai, bal da hijiran ma kokari akai a hana su. Kaga ashe asali su aka zalunta, don haka wa akhrijuhum, kuma ku fidda su daga inda su suka fidda ku. Yawa, sai ce wal fitnatu ashaddu min alqatl, fitina, in an ce fitina anan shine ko shirka ko kuma asaddu an sabilillah. Yawa, da shirkar da suke yi da kuma kange mutane daga addinin Allah, kun ga wannan abun yana daga cikin abubuwa manya da Allah subhanahu wa ta'ala ya damu da su a cikin alqur'ani. Laifi ne babba, asaddu an sabilillah. Me ake nufi da asaddu an sabilillah? Allah madaukaki ya riga ya san yadda ya gina kwakwalan mutane da tunaninsu da fitrarsu, cewa dan adam in ka bar shi tsakaninsa da kansa, tsakaninsa da Ubangiji, aka bayyana masa gaskiya, me zai bi? Gaskiya zai bi. Shi yasa za ka ga mafi yawan mutane abin da ya dame su shine kada a bari mutane su ji sautin musulunci, domin sun san shi sautin musulunci in dai an ji shi a hakikanin yadda yake, to za ka ga cewa insha Allah za a karbe shi, za a musulunta. Saboda babu addinin da yake yana karbuwa a zuciya, ya dace da fitra, kamar da suke cewa appealing, yana da appealing to the mind, zuciyar mutum in dai duk yadda mutum yake in dai ya saurare shi, rational din da aka gina shi, wato komai nasa an gina shi akan tunani mai kyau, hankali mai kyau, ba baragada, ba shirme, to ba addinin da yake da wannan tsari irin musulunci. In ka bar mutane da shi ya ishe su, za su karbe shi insha Allah. Shi yasa waɗanda ba sa son musulunci ya yadu, babban abin da suke so shine da'awar musulunci a dakufe ta, a dakatar da ita. da haka za su iya fito da hanyoyi da yawa yadda da'awar dole za ta tsaya ba za ta ci gaba ba domin in ta ci gaba mutane za su saurare ta me yasa zaka ji cewa suna cewa daliban su ko mutanen su la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi ko ba haka suke cewa ba idan da qur'ani in an ji shi dama ba za a shiryu ba da ba za su faɗi wannan ba yanzu zaka ga ba zaka ba safai zaka ga mutum yana ce maka karka saurari bible karka ka saurari me ba saboda bible na kirista da na yahudu shi a yadda yake da larabcin sa da turancin sa da hausar sa in kana jin sa zaka ji ba shi da wani dan dadi dadin da zauƙin har ya ji hankalinka ma bari ka je ka karbe shi ko ba haka bane yau amma qur'ani ba haka yake ba wannan waɗanda suka musulunta da suna da wannan addinin su suke ba da wannan labari ba ni nake ba wanda yake bai taba da zama ba musulmi ba asali an haife shi musulmi bai san wannan abun ba sai wanda ya karanta littafan nasu ko ta hanyar bincike ko wani abu amma duk da yake shi ma ba zai kai su ba tunda su sun karanta littafin su ne suna yadda da shi wanda ya karanta littafin su yana mai yadda da shi yafi ba da labarin sa to da suka musulunta suna ba da labari cewa ai zauƙin ma da bambanci abinda zaka ji in kana jin alqur'ani daban yake don haka abinda zai ja hankalinka yana da sauki a cikin qur'ani abinda zai ja hankalinka ko abin littafin da ba alqur'ani ba babu shi ba za a same shi ba shi yasa zaka ga cewa waɗanda ba musulmi ba suka damu da asaddu an sabilillah to asaddu an sabilillah nan ita ce fitina yawa shine Allah madauki yake cewa wal fitnatu ashaddu min alqatl domin me shi alqatl in an ce kisa in mutum aka kashe shi bai akai masa kawai ya raba shi da rayuwarsa ta duniya amma in akai masa saddin an sabilillah aka hana shi addini aka hana shi musulunci aka hana shi rabantuwa da samun shiga aljanna to wannan shine babbar hasarar da akai masa ko ba haka bane don haka shi yasa wani malami Uthaymeen a wani sharhi da yake da wannan ayar yake cewa shi yasa isti'marul qulubi ashadd min isti'maril bilad mun gano nan isti'mari shine me mulkin mallaka ai mulkin mallaka a kwakwalan mutane yafi tsanani akan mulkin mallaka akan kasassu in aka yi kasar ku mulkin mallaka ai an kwace muku yancin ku da duniyar ku sai abinda ake so ko ba haka bane to amma idan aka ce an yi saitara a kwakwalwarka cewa kwakwalwarka sai yadda aka saita ta to wannan yakin yafi hasara yafi muni saboda za a raba ka da imani yanzu shi yasa kuka ga a yanzu babban bala'in da ke tinkarar musulmi a duniya shine yaki na media haka ne ko ba haka bane yakin media din nan ba a yi wata biyu ba ake zancen wani a kasashe ɗaya wata daga cikin kasashen larabawa ya zama kirista babba kuma daga cikin gidan sarautar wata ƙasa tun koma zancenmu a ce mutum ya zama kirista saboda menene saboda yanzu yakin da ake wa mutane ta hanyar ilami din yanzu ta hanyar intanet idan yaro bai san me zai shiga ba intanet a facebook kawai zai haɗu da wani sai ya rika turo masa wasu abubuwa na aƙidu ko a musulunci ya sa shi a hanyar da ba ta da kyau irin wannan hanyar fashe-fashen da mabamman nan yanzu nan a ja mutum ko kuma ba a musulunci ba a ja shi zuwa ga kiristanci da wasu addinai makamantan waɗannan saboda me saboda shi din ba shi da base na nasa addini din shi yasa kullum ba ka da makami irin ka tsaya ka koyi addinin musulunci in yaro ya ginu a addinin musulunci kuma ya zama yana da fahimta mai kyau to insha Allah ba zai baka jin tsoron ka tura shi ko ina yaje karatu tura shi ko wace kasa yaje karatu za ka ga ba damuwa saboda me an gina shi da tarbiyya mai kyau amma in har muka bar yara ba tarbiyya ba addini mai kyau dinnan ba fahimta ba karatun addini kai mai kyau to zai zama cewa kowa zai iya farautar tunanin su ta hanyar internet ta hanyar satellite television dinnan tashoshi ga sunan da dama zaka gansu akwai na kristoci akwai na yahudu akwai na menene kai tashoshin fitsara kawai yanzu yaro ka sa masa harkar fitsara din nan ya zama cewa ya fita daga tarbiyyar addini kullun tunanin sa ya biya bukatar sa ta farji a koya masa zina tun yana farkon balaga shikenan ya lalace a rayuwarsa gaba daya
sai kaga cewa ba wani amfani da zaku zo ku da shi haka ne ko ba haka ba dan haka ba babban abin da ke tinkarar mutane yanzu wallahi a yakin nan irin yakin media din nan media su suke ga mutane ku yadda da kaza ko kar ku yadda da kaza tunda mafi yawan abubuwan da ake bama nan baka nan kawai labari za a kawo maka kuma baka da hanyar da zaka yi bincike ka gano da gaske ne ko ba da gaske bane dan haka in baka wayewa ta addini ba to yanzu nan zaka shiga hanyar da zaka zo kai nadama Allah madaukaki ya tsare mu sai ke to shi yasa ke cewa bayan sai wa akhrijuhum min aythu akhrijukum wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram to shine yazo kan wannan a cikin sharhin nasa kar ku yake su a masallaci dakin Ka'aba ko kuma a Makka illa an yabda'u sai idan su suka fara in su suka fara to shine sai yake cewa fa innahum yuqataluna wannan din mun karanta to shine sai kuma yake cewa wa hadha mustamiru fi kulli waqtin hatta yantahu an kufrihim fayuslimu wannan sai idan sun musulunta in ba haka ba abin haka zai zama fa inna allaha yatubu alaihim in sun musulunta Allah zai karbi tuban su walau hasala minhum ma hasala min al-kufr billahi والشرك في المسجد الحرام كودا ابن ده زي فارو daga gare su ya faru na kafirci da shirka a dakin Ka'aba ku duba ku gani shekara nawa wadannan kafirai a wancan zamani suka yi suna kafircin su kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka ki amma daga baya da suka musulunta an ce wani ya koma ba a karban musuluncin sa ba kamar da nake ga mana jiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fathu makka da aka tara su mutanen nan ya kuma ce an yafi musu da yawan su a lokacin nan suka musulunta cewa an yafi musu nan wannan irin addini ne wannan addinin da wato bai damu da intiƙami ba musamman akan abin da ya shafi rayuwa ta ashkhasin mutane sai dai harkar addini to za ka cewa idan an yi wa mutum abu yanzu musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba a yi masa ba an ci mutuncin an yi menene amma da yake shi wannan abun bai dame shi ba nan da nan kawai sai ce an yafe musu kun ga hali mai kyau kenan yawa to shine abin da yake faɗa cewa komai kafircin mutum in ya tuba Allah na karɓa tubansa wannan rahama ta Allah idan za ka same ta in ba musulunci ba mutum da zai shekara 100 yana kafirci in ana gobe zai mutu yau yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya fadi ya mutu shikenan duk da zai kashe mutum 1000 a rayuwarsa musulmi da kyamar musulunci da kiyayya ya jefa wannan yayi musifa anan kawai sai musulunta kuma yace la ilaha illallah to wannan yafi komai riba da Allah madauki kuma zai karbi tubansa kuma ya sashi aljanna kaga ashe da Allah irin mu'amalar mu ta mutane yake wa mutane da ba a zauna lafiya ba kai yanzu in kai ne akai shekara 100 ana cin mutunci ayi menene a cuce ka ayi zage ka ayi wane ne a kashe ma yaya da mata ayi musu fade kawai daga mutun ya zo ya ce ya tuba shikenan sai ka iyale shi ya tuba na bada wannan misali ne dan ka ga misali a kashin kanka inda kai akai wani laifin zaka iya tuba zaka iya bada afuwa to kai kenan to Allah ba haka yake ba Allah babban abu a gunsa shine a yadda da wannan tauhidin a yadda da shi ai imani da babu abin da ya cancanta abota masa sai shi naka daga mutun ya dade yana kafirci in ya tuba Allah subhanahu wataala sai ya karbe tubansa kuma sai ya shiga aljanna shine sai yake cewa walau hasalam ya mun karanta wannan sai ce wasaddur rasuli wal mu'minina anhu yawa wasaddar rasula wal mu'minina anhu koda yayi kafirci kuma ya ture ya toshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai daga dakin Ka'aba wa hadha min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi shine malami yace wallahi wannan yana daga cikin rahamar Allah da karamcin da yake wato da shi ga bayinsa walamma kana alqitalu inda almasjid alharam yatawahhamu annahu mafsadatun fi hadha albalad alharam yayin da a ce an yi yaki a Makka za a zaci cewa ai mafsada ce barna ce dangane da wannan dakin ko to akhbara Allah madaukaki sai ba da labari annal mafsadata bil fitnati indahu bishirki wasaddi an dinihi ashaddu min mafsadatil qatl sai Allah ya ba da labarin cewa ai yanzu bari mu faɗa a hausance kawai haka a ce ana shirka a dakin Ka'aba
kuma a hana musulmi an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana sahabbai su shigo su umara wannan menene ba saddun an sabilillahi bane kuma su suna yin shirka su ga gumakan su wajen 360 da a ce wannan abun ya ci gaba da a ce a je a yake su har su kashe mutane a gurin wanne ne fi sauki Allah madauki ya ga mana anan wal fitnatu ashaddu min al qatl wancan fitinar da suke da kafircin da kuma hana musulunci da suka yi dinnan ta fi tsanani akan kisa don haka ba komai aji in sun yake ku a masallacin Ka'aba ma'ana a Makka to kuma ku yake su me yake nuna anan ashe a yake su don a hana wannan shirkar a hana saddun an sabilillahi wanda shine ashaddu fiye da akawai mujarradin a rasa rai wannan yana nan dai akan wannan maganar da muke cewa wato hana mutum addini yafi komai tsanani wanda dauke rayuwarsa sai ce falaysa alaikum ayyuhal muslimuna harajun fi qitalihim in haka ne ko ya samu to ku musulmi ba ku da wani laifi ba ku da wani kunci ba wata damuwa idan kuka yake su a Ka'aba din ko a Makka shine shi wayastadallu bi hadhihi alayati ala alqa'idati almashhura malamai suna kafa hujja da wannan ayar wace ce wal fitnatu ashaddu min alqatl to wannan ayar malamai suna kafa hujja da ita akan ka'idan nan mashhuriya sananniya abun malamai wahiya ita ce annahu yurtakabu akhaful mafsadataini lidaf'i alahuma ana aikata barnar da take ita ce kasa kasa mafi sauki domin tunkude wanda take babba da akai ga babbar barna ita ce aita kafirci aita hana mutane addini to gonda da ai gonda karamar barna ita ce haramcin ayyaki a Makka an haramta ayyaki a Makka ai ko ba haram bane a wancan lokaci kuma har kowanne lokaci yau haramun ne ayyaki a Makka to wannan haramcin karamin matsala ce karamar mafsada ce karamar barna ce in an kwatanta da me shirkar da ake aure shine abinda ake fida wal fitnatu ashaddu min alqatl mun gane abun yau dan haka ma'ana ba laifi ku aikata wannan karamin laifin da aka ce kar ku yaki a Ka'aba in sun yake ku a Makka to kuma ku yake su a Makka da fata mun gane sai ce thumma zakara ta'ala al-maqsuda min al-qitali fi sabilihi sannan Allah madaukaki yayi bayyana manufa dangane da yaki fi sabilihi dan me ake yin yakin nan ne shi asalin yakin jihadi fi sabilihi yace wa annahu laysa al-maqsuda bihi safku dima'il kuffari asali dalilin yaki fi sabilillah ba wai kawai dan a zubda jinin bane zubda jinin kafirai ba shine manufa musulunci ba kwadayin sa shine ai ta kashe kafirai ba mun gane wa akhdhi amwalihim ko kwashi dukiyoyin su walakin al-maqsud bihi amma babban abin da musulunci yake so abin da sa Allah madauki ya instituting ya umarnin ayi jihadi shine me yakuna ad-dinu lillahi shine addini ya zama na Allah ne ya zama Allah kawai shi ake bautawa saboda sauran addinai za ka ga ba Allah suke bautawa ba kowa ya samu wani abu ya aje a gaban sa yana bauta masa masu shirka suna bautawa Lata da Uzza masu waɗanda aka baiwa littafi sun yi watsi da littafin sun ƙaryata manzon ƙarshe kuma suna bautawa Annabi Isa alaihi salatu wassalam wasu kuma Uzairu ko kuma makamancin yadda suke da'a ga malaman su kaga wannan duk kafirci ne mun fahimci wannan yawa to wannan abubuwa din maqsudin shine a kauda wannan mutane su koma su da'a ashe kenan idan za a samu lokacin da ana zaune cikin natsuwa kuma za a bayyana wa mutane ainihin gundarin musulunci kuma su karba da'awa ita ce farko ko ba haka bane shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a Khaybar lokacin da ya bashi raya din nan yace unfuz ala rislika farko da umarce shi me ya fara umartarsa cewa ya fara da'awa ya fara kiran su bayan ba a karbi da'awa bane sannan wancan umarni zai zo cewa ayi yaki amma asali ashe ayi yaki na zubda jini yana biyo bayan ko an hana yin da'awa ko kuma ana wani abu na musguna wa musulmi amma in musulmi suna zaune babban aikin su shine su kira al'ummar da ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci da qur'anin nan a bar mutane kar a sa hajiji kar a hana mutane sauraron qur'anin nan. Qur'anin nan mai tasiri ne a kowanne zamani, a kowanne lokaci, kuma a kowace ƙasa. Babu inda ba za a karanta alqur'ani kuma ya tasiri ba. Kisoshi dai ina ga ba sai mun shiga cikin su ba. Kisoshin mutanen da kawai daga sauraron alqur'ani suka musulunta, Allah yayi yawa da su. Yau in dai an ba mutun dama ya saurara ya ji, to insha Allah za ka ga zai karba addinin musulunci. To shine anan yake cewa an yakuna ad-dinu lillahi ta'ala fa yadhharu dinullah, sai zama addinin Allah shine yayin jaye ala sa'iril adyani, akan sauran addinai. Wa yudfa'u kullu ma yu'ariduhu, ko wa yadfa'u kullu ma yu'ariduhu, sai musuluncin kuma ya tura duk abin da ba musulunci ba, min ash-shirki wa ghayrihi, na shirka da kuma abin da ba shirka ba. Wa halil wa huwa al-murad bil fitna, abin da ake nufi da fitna kenan anan. Fa idha hasala hadha al-maqsud, to idan wannan abun ya samu, fala qatla wala qitala, to babu kisa babu yaki. Qital shine yaki, qatl kuma shine kisa. Kun ga wannan kuma abun shine ya faru a Makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo. Ku duba ku ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a wancan karan lokacin da aka bo Hudaybiya. Makkan nan bagarin su ce, anan aka haife shi, dan asali ne shi, dan Banu Hashim, Banul Muttalib su ne shugabanni a Makka a lokacin. Amma su din da sauran waɗanda ba su ba suka tsaya kam, suka ce ba zai shigo ba. Saboda me? Saboda bambancin addini. Banda wancan abin da aka yi masa a baya, aka zo aka ce kai Umarar ma bana ba za ka yi ba sai baɗi. Yace to kun san dai kisar me ya faru. A lokacin nan aka zo aka yi sulhu, Suhail ibn Amr ya zo aka tattauna a madadin kafirai, ya zo aka tattauna har kamar da kwanaki muke zancen a gun sira. Aka zo tattaunawar me za a rubuta a yarjejeniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta. Lokacin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shine mai rubutun, aka ce ya rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr, wannan shine abinda Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake sulhu da shi da Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr yace a dakata, bamu yadda ba, ai da mun yadda kai rasulullahi ne, da duk wannan rikicin babu, agoge rasulullahi bamu yadda ba. Aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ali ya goge. Ali ya ce kai shi ba zai iya sa hannunsa ya goge rasulullahi ba, ba dan girman kai ko rashin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma jin girman abun a zuciyarsa a ce rasulullahi, kuma a ce da hannunsa shi zai goge. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nuna masa gun, aka nuna masa yasa ya goge. Shi fa rasulullahi ne, amma ya yadda cewa a goge rasulullahi, a bar Muhammad dan Abdullahi. Ku duba dan Allah wannan irin san a zauna lafiya ne ya kai wannan, ya yadda aka yi wannan abu, aka sa hannu aka ce to shikenan. Amma fa Umara ba dai bane ba, ku koma, sai baɗi ku sake dawowa. Yace to shikenan, kowa ya warware ihraminsa. Ya juyo yace wa sahabbai, kowa ya warware ihrami. In mutum ya dauko ihrami baya warware shi, ai sai Umararsa ya gama ko sai ya aski ko ya sai. A lokacin nan sahabbai ransu ya ɓaci, yaya za a yi wannan abu? Irin wannan dai abin da yasa Aliyu yace ba zai goge ba, har Umar yazo yake cewa manzon Allah, sai yace alasta rasulullah, ki ba kai ne manzon Allah bane, ya zamu yadda da wannan kaskancin a addinin mu? Sai ce ni ne ko? Sai Abubakar ya dakatar da shi, sai haba Umar ka kwantar da hankalinka, mu ai shine fa rasulullahi tabbas. Amma tunda yace ai wannan abu, to mu lalle mu masa umarni akan haka, kuma yi hakuri. To a lokacin nan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi ba, yadda ya ce kowa ya je ya aski ya fita daga ihrami, ba su fita ba, kowa da kowa, ba a fita, ba a faɗi cewa wani ya fita ba, har Aliyu. Da kar wani ya dauki wannan kissa ya ce gashi nan ai sahabban suna sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In alamar sabawa ne, to Aliyu kaga shi ya fara da yace ba zai goge rasulullahi ba. In haka za a rika fassara abin da sahabbai suka yi, ko ba haka bane? Mu ba mu fassara shi da haka ba. Yau malaman sunna ba su fassara shi da haka ba, don haka sauran sahabbai ma kishin musulunci, damuwar kaskanci a gaban kafirai, ita ce ta sa suka ce kai ya za a yi wannan abu ne haka. To a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale su, sai ya shiga tantinsa wurin Ummu Salama matarsa. Ummu Salama da yake gaya mata gashi gashi ga abin da ya faru, sai take ce masa ka kyale su. kuga mace wadda ta cancanci ta zama matar manzo kenan sallallahu alaihi wasallam mace idan ta zama dama mai taimakawa mijinta wajen tunaninsa wajen afkarinsa wajen gudanar da abin da ya shafi rayuwar aikinsa to wannan ita ce mace to a lokacin sai ta bashi shawara tace abin da za ka yi kai ka je kai da'ar abin da ubangijinka ya umarce ka tunda Allah madauki dama ya saukar a lokacin kai kafin wannan lokaci ne a lokacin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya kira mai aski yace a zo a yi masa aski a gaban kowa da kowa to wannan askin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa ya warware ihrami to shine kuma a lokacin sai kowa hankalinsa ya dawo jikinsa yace to ashe fa abin da gaske ne kaga dama ba wai karetawa suke ba amma zafi ne haka wato takeici ya za a yi mu koma da wannan irin kaskanci a lokacin kowa sai ya tafi ya dauki abin yanka yayin sayayensa mai aski yayin aski kuma aka tashi aka kama hanya aka komo Madina makan dai ba a shige ta ba kaga me wannan shi yasa malamai akwai malaman da suka yi rubutu mai kyau dangane da kissar Hudaybiyya da darussan da ake samu a cikin ta musamman dangane da zama da waɗanda ba musulmi ba idan mutum har bai fahimci yadda sakon musulunci yake ba kai hangenka na ƙarshen lamari ne me zai je ya dawo yadda har za mu zo mu ci nasara a hankalci kuma mutanen nan da muke gaba da su su zo su karɓi musulunci inda kowa daga cikin mu irin wannan tunanin yake yi da wasu abubuwan da ba haka za su faru ba ko ba haka bane a lokacin nan aka koma Madina ba ai umrar ba to shine aka sake dawowa aka yi wata shekarar irin wannan watan ma'ana Dhulqa'da aka sake dawowa a shekara ta 7 Dhulqa'da kuma aka yi umrar aka kuma shiga makan ya zama cewa shiga makan kuma aka yi shiga mai sauki ba ai yakin ba ba a kashe mutane ba sannan kuma gumaka 360 da suke cikin Ka'aba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa sare shi da kansu ba tare da yaki ba ba a taba Ka'abar ba ba a rushe ginin kowa ba wannan kun ga sakamakon me sakamakon hakurin da aka yi da ba ai hakuri ba kuma har yanzu malamai suna fadin wani abu har yanzu daga cikin hikimomin abin da ya auku a Hudaybiyya a lokacin akwai waɗanda ba su yi hijira ba daga cikin muminai da suka faɗi la ilaha illallah sun yarda da musulunci amma suna maka ba su yi hijira ba kuma wasu ma ba a san su ba domin imanin nasu a ɓoye suka yi a lokacin da an aukawa maka da yaƙi da za a kashe waɗannan shine Allah madauki ya gaya mana walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhu wannan abin da ake faɗa kenan domin a suratul fatih aka saukar da wannan ma'ana ba dan wasu mazaje muminai maza da mata wanda ba ku san su ba da sai ku je ku yi kuma wata damuwa ta zo ta auku bayan ku riga kun kashe su na fata mun fahimci abin ashe duk abin da kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa mutane to hakuri da bin sa shine nasara Allah madaukaki ya ba mu nasara a cikin abubuwan duk da zamu sannan sai yake cewa ina ne maka tsaya sai ce fa'inin ta hauko sai ce fa'inin ta hau an qitalikum in suka hanu daga kisan ku indal masjidil haram a makka fala udwana illa ala zalimin to babu wani udwani udwani nan ana nufin babu hari babu yaki fala qitala illa ala zalimin sai akan waɗanda suke zalunci ai falaysa alaykum minkum i'tida'u haka ne ko yawa falaysa alaihim minkum i'tida'u to kada ya zama cewa a samu i'tida'i minkum daga gare ku alaihim akan su ma'ana kar ku kai musu hari illa man zalama minhum sai wanda ya zalunci a cikin su idan a cikin su aka samu wanda ya zalunci fa innahu yastahiqqu almu'aqabata biqadri dhulmihi sai wanda yake yayi zalunci to shi wannan ya cancanci a yi masa uquba amma ita ma uqubar wata iri bi qadri zulmihi gurgudan irin zaluncin da yau to shine sai ce ash-shahrul haram bish-shahril haram ka karanta wannan aiko ko da kije ka kwashi kai karatun da yawa yau yace ash-shahrul haram bish-shahril haram a wata tsarerre ana saka shi bish-shahril haram da wata tsarerre me yake nufi da wata tsarerre watan da wata akwai watanni da aka hana yin yaki a cikin su ko waɗannan watanni sune wanne da Dhulqa'da da Dhulhijja ko da Muharram sai can Rajab da ɗauko shi mun ji waɗannan uku a jere sannan kuma wancan a wannan Rajab daban ko kuma Shawwal kai ko Shawwal da Dhulqa'da da kuma Dhulhijja sannan sai Rajab daban to waɗannan haramun ne ayyaki a cikin su to duk watan da yake an yi yaki an haramta ayyaki a cikin sa to yadda aka yi muku abin da aka yi muku a can kuma a cikin sa shine ramukanku ba wancan Dhulqa'da suka je ba to Dhulqa'dan kar ku ce ku fasa ku fito a Dhulqa'da shine kamar abin da ake nufi mun gane tunda a Dhulqa'da ne aka yi muku wancan abin kuka fito aka ce babu umara ku koma baya to yanzu a Dhulqa'dan ku sake fita ma'ana kar ku gali ku duba cewa Dhulqa'da an hana yaki a ciki wannan sakamakon abin da aka yi muku ne shine ma'anar ash-shahrul haram bish-shahril haram sai ce wal hurumatu qisas su dama watanni masu alfarma saba ma'ana qisasi ne kowanne ɗaya daga ciki me ma'anar qisasi ramuko ma'ana kowanne kwatankwacin ɗaya yake in an muku a wata na alfarma to kuma ku rama a wata mai alfarma mun gane abin in kuwa ku ne za ku fara to kar ku fara a watan da yake wata ne mai alfarma wanda aka hana yaki a cikinsa ina fata mun fahimci abin yawa to shine sai yake cewa ash-shahrul haram bi shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum faman i'tada alaykum duk wanda yayi wato keta iyaka ya zalunci akan ku fa'tadu alaihi to kuma ku yi masa bi mithli ma tada alaikum gurgudan abin da yi muku Allah madauki da yana son bayinsa su saba da adalci kullun ku duba wannan zabitin an fade shi wajen sau uku la udwana illa ala zalimin kuma azu amimta illa bi mithli ma tada alaikum ana nana ta cewa kada ku kuma ku wuce iyaka saboda nuna mana kullun mu so ake mu zama masu adalci ko an zalunce mu to kada mu zalunce zalunci mu akan mu haramun ne idan wancan shi bai haramta zalunci akan kansa ba mutun nawa ne suka ga adalcin musulunci har yasa suka musulunta ai ba kuma ta kissar wannan daga cikin sahabbai wanda ya musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta yazo aka daure shi a masallaci ko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana uku a daure daga baya kuma da aka kyale shi aka ce bayan ya kashe musulmi fa yayi kisan kai amma kuma aka zo aka yafe masa ya tafi da ya tafi har ya je bayan gari sai ya tuno kai gaskiya wannan karamcin da aka yi masa ya kamata a ce ya saka da wani abu ba abin da zai saka kuma illa la ilaha illallah shine dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku duba ku gani adalcin da aka yi masa sai ya haifar da me sai ya musulunta ya musuluntan nan ko yafi komai muhimmanci a rayuwar musulmi to shine yake fadar irin wannan sai yake cewa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma ku sani cewa Allah yana tare da masu tsoron Allah masu bin dokokin sa mun san dai maganar ma'iyya me ake nufi da ma'iyya anan wace ma'iyya ce anan wurin menene ma'iyya tarayya ba ta ka fahimci abun amma dai kalmar ce ba ita ba ce mun ce tarayya ana faɗar haka dai a hausan to amma kuma tunda tarayya a tauhidance tana ba da wata ma'anar yau ma'iyya shine mene yauwa zama yana tare ma'ana kar ka kira shi zaman tare kuma har yanzu ma'ana dai Allah na tare da bayinsa shine ma'ana sunan ta tarayyar amma kuma ka gan kace tarayya kai itlaqi wani zai fahimci shirka tunda ita ma ana fadi ko yauwa malamai suna ana cewa Allah yana tare da wani haka ne ko kamar nan yadda ya fada wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma sannan mun sani Allah madauki yana tare da bayinsa min haythul umum kowanne bawa Allah na tare da shi bi ilmihi wa ihatatihi wa basarihi da sauransu Allah ya san komai yake yi sawa'un mu'mini ne ko kafiri amma in ya ce maka Allah yana tare da muttaqin to dole sai a ce wannan ma'iyya ce khassa ma'iyya khassa ma'anarta Allah yana tare da su wato yana taimaka musu yawwa yana taimaka musu yana karfafa su kaga malamai suka ce dama me yasa aka faɗi wannan aka ware ta daban dan mu gane cewa tunda ya ambace yana tare da waɗannan ashe akwai waɗanda kuma baya tare da su kamar inda kuma zai faɗi cewa baya son mabarnata ashe kenan yana son masu gyaran abu waɗanda ba mabarnata ba yawwa sannan sai yake cewa yaqulu ta'ala Allah madauki yana cewa ash-shahrul haram bi ash-shahril haram
yace yahtamilu an yakuna almuradu bihi ma waqa'a min saddil mushrikeena lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam za iya daukar abinda wannan aya take nufi shine abinda ya auku na kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi tare da sahabbansa amal hudaybiya wato a shekarar hudaybiya kamar yadda muka ambata inda dukhuli li makkah lokacin da suka zo shiga makkah wa qaduhum kuma suka yi hukunci da su ala dukhuli amin qabil akan cewa su dawo badi shine min qabil ma'ana min amin qabil ma'ana suka yi hukunci anan suka yarjejeniya shine qaduhum suka yarjejeniya da su akan cewa su dawo badi وكان الصد والقضاء في شهر حرام wannan kange wanda akai musu da kuma ramukan da suka zo suka yi umratul qada da ma ake ce mata akwai umran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umran annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa guda hudu yayi daga cikin su ita ce wannan umratul qada umratul qada ita ce umra da akai ta ramuko shine qada'i ta qara'i ramukan abinda ba a samu dama an yi ba aina ba a hudaybi lokacin hudaybiya yau shekarar hudaybiya to wannan abun duk an yi shi ne a wata mai alfarma wa huwa zulqa'da ce shine watan zulqa'da fa yakunu hadha bi hadha sai zama kenan ashe wannan da wannan mun gane wannan ma'ana wancan ya rama wannan kamar da kuke cewa tit for tat ko yawa shine sai yake cewa fa yakunu hadha bi hadha fa yakunu fihi tatyibul liqulubi sahabati bi tamami nusukihim wa kamalihi wannan yana nuna mana cewa Allah madaukaki yana dadada rayukan sahabbai ne da cewa ai ibadar su ta cika ta kammala wa yahtamilu za iya fassara wannan abun kuma in ba da wannan kisar ba a ce abinda ake nufi an yakuna almaana abinda ake nufi shine annakum cewa ku mu'minai in qataltumuhum in kuka yake su fi shahril harami a wata mai alfarma da aka hana yaki faqad qataluukum fihi to ai su ma a cikin sa suka yake ku shi ma wannan ai mun fade shi da su ko duk wannan ma'anonin za su dauka ma'ana in ka dauki cewa ai dama sulhun hudaybiya da aka hana su umra din nan a lokacin wannan wata akai zulqa'da to yanzu ma an fita za a rama wannan umra din a wannan wata zulqa'da shikenan hadha bi hadha wanwan ko ba haka ba magana ta kare yawa ko kuma a ce faɗaya fassarar a fassara abin da cewa dama can su an sun yaƙe ku ne a wannan wata watan mai alfarma wancan to kuma yanzu in kun yaƙe su a wata mai alfarma babu matsala yau ashe kenan musulmi babban abin da aka hana shi in ba a zalunce shi ba kar ya fara abu yau da fata ana gane mai sai ce wahum ya ce faqad qatalukum fihi wahumul mu'taduna kuma su ne waɗanda suka keta haddi suka saba ka'ida falaysa alaykum fi dhalika haraj don haka ba ku da wani laifi in kun yi haka wa ala hadha fayakunu qawluhu nan ne wurin tsaya wannan da nisan ku ya ce wa ala hadha to akan wannan fayakunu qawluhu sai zama fadin sa da yake cewa wal hurumatu qisasun min babi athfil ammi ala al khas za a fassara shi ne da cewa an yi atsafi an goya ami akan khas me yake nufi ash-shahrul haram me yake nufi ba zulqa'da ba a wannan kisar watan zulqa'da da aka zo aka ce ash-shahrul haram bish-shahril haram wannan khas ne da khas tunda wata ɗaya nan wata guda ɗaya aka faɗa ma'ana zulqa'da a ramar zulqa'da to da aka zo kuma aka ce wal hurumatu qisasun aka kawo wawun ta atafi kamar a ce to ai dama su watanni masu alfarma kaga ba iya wannan ba kenan ma'ana gaba ɗayan watanni 12 kaga wannan am ne gamamman abu ne to dukkansu qisasun dama sashen suna fansa ga sashi mun gane abu shine ma'anan atfin am akan khas da cewa akai wal hurumatu qisasun kuma sai aka ce ash-shahrul haram bi shahril haram shi kuma sai zama me atful khas ala al-am mun gane mun sai abin da ake cewa atafi ko atafi shine ka kawo wani harafi ka goye wani abu da wani abu ka ce jaa muhammadun wa salihun wa ibrahimu muhammad yazo da salihu da ibrahim mun gane wannan ka ga nuna kenan wannan ko da ya zama tare suka zo wannan kuma wajen fassara mai ake bi da atafin ne harufan atafi kowanne da ma'anarta a kowanne da atafin
yana nufin mughayara akwai wanda ba nufin mughayara akwai mai nufin tartibi akwai wanda ba nufin tartibi yawa wannan ba shi yake kallo ba amma dai harafin atafi ne kaga ba cewa kai Muhammad Salih Ibrahim sannan ka ce jaa ko kuma ka ce jaa Muhammad Salih Ibrahim a larabci babu wannan a turanci ne ake da wannan gwarancin wani lokaci ko yawa sai a faɗi abubuwa sai a sa koma sai a ƙara ɗaya to na ƙarshen ne sai a ce and ko ba haka ake ba yawa to shine dai abin indai kun gane me ake nufi da atafi sannan sai ke cewa min babi atfi al-ammi al-khas sai ce ai kullu shay'in yuhtaramu min shahril haram min shahrin haram duk abin da ake girmamawa daga wata mai alfarma aw baladin haram ko kuma gari ma'ana umumin ma yafi wannan ba iya watanni ba duk abin da ake girmamawa ko wata ne mai alfarma ko gari mai alfarma ko kuma ihrami shi kansa ihrami abin girmamawa ne in mutum yana cikin ihrami ai abin a girmama shi ne ko ihramin umra yawwa aw ma huwa a'ammu min dalika ko kuma ma abin da ya ga mai fiye ma da haka sai ce jami'u ma amara shar'u bi ihtiramihi kai duk abinda shari'a ta bada umarnin a girmama shi faman tajarra'a alaihi to duk wanda ya tsaurin kai a kansa fa innahu yuqtassu minhu to ana rama masa ga malamin da fiqihun sa maganar ba iya ta wannan kissar ba ce a gunsa ta wuce wannan kissar ana daukar a fasara ce wal hurumatu qisasu ma'ana duk wani abu da shari'a ta bada umarnin a girmama shi to duk wanda ya bata shi za a bata shi kaga ba zancen wannan iya kissar da muke magana akan ta bane ko yawa kuma ma'anar ta qur'ani duka tahtamilu hadhihi hadha tafsir sai shi yasa yake cewa faman qatala fi shahril haram qutila duk mutumin da ya yaki musulmi a wata mai alfarma to shi ma a yake shi waman hatakal baladal haram duk wanda ya bata darajar shine hataka hatku shine ka bata mutuncin wani abu hatku sir ko ka balla sirrin wani ka fada ko kuma dai ka lalata mutunci da daraja da wani abu yake da shi desecration ko haka kuke ce masa yaran bature yace ukhidha minhu alhaddu to shi ma za a yi masa haddi wa lam yakul lahu hurmatun ba shi da wata alfarma ma'ana idan mutun yana son ya samu alfarma da daraja a girmama shi to kar ya lalata abinda Allah ya girmama ya bashi alfarma in yi haka to shi ma za a rusa tasa alfarma wa man qatala mukafi'an lahu qutila bihi duk wanda ya kashe wanda daraja su daidai wa daida namiji ya kashe namiji mace ta kashe mace shi ma nan mukafi'an lahu wannan mun yi shi a baya ko shi ma yace qutila za a kashe shi wa man jarahahu aw qata'a 'udwan minhu iqtassa minhu ko uqtassa minhu duk mutumin da shi ma ya ji wa wani ciwo ko ya yanke masa wata gaba yanke wani hanci ko ido ko kunne ko makamancin sa to shi ma za a yi kisasi wa man akhadha mala ghairihi almuhtaram duk wanda ya karbi dukiyar wani wanda ba shi ba dukiyar da take wato an haramta ta ma'ana tana karkashin ta wani ce wanda aka haramta a karbe a dauke ta ukhidha minhu badaluhu shi ma za a karbi kwatan kucinta daga gare shi walakin hal li sahibil haqqi an ya'khudha min malihi bi qadri haqqihi am la shi mai haqqi in ya tashi karbar dukiyarsa zai karbi gurgudan haqqin sa ne koko zai kara khilafun bainal ulama akwai sabani tsakanin malamai sai ce ar-rajihu min zalika annahu yace magana mafi karfi shine in kana sababul haqqi zahiran in ya zama sababin haƙƙin a bayyane yake ka dhaifi kamar wato bako idan lam yuqrihi ghayruhu idan wani bai girmama shi ba bai bashi masauki ba wa zawjati da kuma mata wal qaribi da dan uwa idan tana'a man tajibu alaihi nafaqatu min al infaqi alaihi fa innahu yajuzu akhdhuhu min malihi nan me yake nufi anan wani zai ce tauga wani zance sabo bako in yazo gari a shar'ance wajibi ne a sauke shi matuka kwana uku to idan aka ki zai iya daukar wani abu daga gun wanda yazo gidansa da haƙƙi ko ba zai dauka ba ma'ana ya karba haƙƙin sauka misali an aje abincin wani ya zo gidan ba a bashi sauka ba sai ga abinci kawai ya ja ya kama hanya ya ci yana da laifi a shar'ance
shine ake fadan bashi da laifi don haƙƙi ne kwana uku nan a kula da shi bayan wannan kuma yaji duba yanzu da akwai kungiya a zamanin yanzu ta hukukun baki in yadda ake haƙƙin dabbobi haƙƙin wane ne yana ba ta baki ko to kaga da sun san wannan da ya cancanta a ce kila ma osun state to ai kungiyar baki to amma matsalar ne wato bakin yanzu ba amincewa da dukan su akwai kokonto to haka nan ce wazzauja da mata idan mace mijinta ya ki ba ta infaki tana da haƙƙi ta dauka ta ci da kanta daga cikin dukiyarsa wannan kuma akwai nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ko isar hindu a lokacin da take tambayarsa take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama yace da ita da yayanta ta dauki abinda ya ishe su sannan har yanzu alqarib dangi mutum kuna da dan uwa ba shi da komai ba shi da wani abu duk yan uwa suna da hali sun ki kula shi ya iya yin wani abu shi ma irin wannan akwai abin da yake iya haƙƙin kula da wani abu na rayuwarsa shari'a ta ba shi dama ya iya yi ma'ana akwai haƙƙin infaki a kansa alal aqalla a rika ci da shi idan duk aka watsar da shi ba a bashi abinci kada ya ce wai zai je ya dauke wata gona a'a misal abinci dai da ba zai rayu ba sai da shi to in ba a bashi ba ya iya zuwa gidan dan uwansa ya dauka ya tafi in yan uwansa sun ki kula da shi duk waɗannan abubuwan suna nan a shari'ance in ka je kotu zaka rika jin su wani lokaci ko in ka karanta littafin fiqihu zaka rika samun su sai dai kuma komai fa da ka'idarsa kada wani ya ji wannan ya ce halattawa kansa dama yayansa ya ki sai masa wani abu yawa komai da ka'idarsa abinda larura tilas sai da shi kamar ana zancen infaki ne ciyarwa yawa ka iya zancen kila kudin karatu ko makamancin wannan amma abinda ba wannan ba kawai ka je ka dauki babur din yayanka ka je ka sai da shi ka ce ai shi ma ki kula ne a'a ya wannan babu shi ba shi zaka samu alitafan fiqihun ba maganar infaki ne babu nafaka ne domin abinda shari'a take wajabtawa mutun yayi infaki ya bada abinci ga wanda yake mata ce ko dan uwa amma wanda ba wannan ba haka nan shi kansa ba kozancen abinci ne yawa kada ya dauki dukiyar mutane ya tafi da ita yace an ki kula shi sai ce au khanahu ko wani ya yaudare shi fi wadi'atin a wata ajiya mutun ka bashi ajiya sai ya yaudara ya ce ai shi gaskiya wannan abun ba a bashi ba to an baka dama a dukiyarsa kaga in kaga wannan abun bi ainihi ka dauka yanka in kai haka baka da laifi mun gane wannan ko kuma wani abu wanda kimarsa kusa da wannan amma kada ya wuce abinda ka dauka din aka daukan maka au saraqa minhu wani abu zalika ko kuma ya sace masa wani abu mutum yayi maka sata kaga kayan satar da kanka yawa la'alla ma a zamani irin na yanzu na kaiwa ƙara kotu da menene ya zama ya dauki lawyer ya je ya ci case din kai kuma gashi nan kana ganin abun ka tabbas an sace shi yasa wato wallahi ba abin da ke sa a zauna lafiya sai adalci duk al'ummar da za a zauna wallahi babu adalci in dai kawai mutum saboda babba ne shi a gari in yayi laifi ba za a taba shi ba ko dan wani ne shi ba za a kula ba kawai ko kuma za a je a bada kuɗi a rufe case in ana wannan to al'umma ba yadda za a zauna lafiya gaskiya saboda za a yi irin wannan din shi wanda aka zalunta wata ran zai ga abin da aka zalunce shi a kansa kuma zai iya tada fitina ce gaskiya shi fa akwai kaskanci in ma yi hakuri a nan gurin kuma yana da haƙƙin yi wannan zai iya zuwa ya ce ya dauki abinsa ko ma ya duka ko ya wani abu to Allah madauki ya kyauta Allah ya sa a samu adalci din sai sai wa in kana sababu khafiyan in kuma sababun boyayye ne kaman jahada daina ghairihi kaman mutumin da yayi musu bashin wani da bashi tsakanin su kaman misalin da muka yi nan a harkar riba abin nan cin dukiyar mutane ta haram mutumin da aka yi cinikin waya din nan ko aka ce za a kawo wata yayi sai ya zo shi ashe bai ma san shi ba a yi cinikin ba kaga wannan bashi ko kuma ya karbi bashi yace zan biya bayan wata kaza lokaci ya zo shi a ni sam ai ban ma ni ban ma san ka ba a taba yin wannan ba ban taba karban bashi a gunka ba kaga wannan yayi masa yaudara ko nan tsallake ne ya auto na dawo daidai to shikenan au saraqa minhu ko kuma yayi masa sata wani hau zalika da makamancin wannan kaga mutumin da yayi wani sata ai kaga wani abu ne khafi tunda ba a ganshi ba sabanin wancan na mata da bako da dan uwa shi wannan zahiri ne mutanen unguwa duk suna shaida yawwa amma wannan ku boyayye ne sai sai fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min malihi muqabalatan lahu to anan bai halatta ya dauka ba ma'ana kenan an haramta maka in an ma satar maka je ka dauka an haramta maka in an maka rigimar wadi'a shi maka je ka dauka ma'ana ba hanya kenan illa me aje a kai kara yawwa sai sai jam'an bainal adillati wannan mun hada dalilan da suka zo a wannan babin abinda za a fitar kenan wannan shine kauli rajihi kamar dai fada dai akwai sabani akwai malaman da suka halatta yin wancan din da wannan amma dai rajihi shine wannan a raba abin gida biyu din nan in zahiri ne mas'alar to ya halatta in ko abin khafi ne babu dama iya kafa shedu ma akai to bai halatta ba yawa kage dan in aka bar irin wannan kofar misali kawai mutane suna zaune sai wani ya zo ya ce sai aga ya dauke babur din wani ko ya fusgi war wani ya tafi sai sai aka haka sai ce wallahi ran nan na bashi ajiya shi ma ya abin din kage za a yi ta zalunci kuma mutane idan har zai bayyana wannan a kyale shi sai a yi ta zaluntar mutane ko kuma a ce wannan sata yayi mun ya gudu ni ma shi yasa na dauki nasa amma abin da ya shafi mata mata dai a ce ta dauki dukiyar mijinta wani wani abu ne sananne ko dan uwa an gan shi kowa yana gani mutanen unguwa suna shaida an ki kula shi misali an ki bashi abinci dan ya dauki wani an aiki yaro ya dauki wani abu daga cikin kayan miya misali wani misali ne kawai yawa akwai hanyoyin da zai iya wannan da yawa in aka ce an samu wannan wannan wani abu ne zahiri amma abin da yake na sata da kuma wadi'a to ba a yi kar ka dauki komai sai dai ka kai kara kuma ka kawo shedu akan cewa ga abin da ya baka yawa
to shine sai ke cewa wali hadha qala ta'ala dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta'kidan dan karfafawa wa taqwiyatan lima taqaddama dan karfafa abin da ya gabata sai ce famani itada alaikum duk wanda ya muku wuce iyaka da zalunci fa'atadu alaihi kuma kurama abin da ya muku bi misli ma atada alaikum wargudan abin da ya muku din hadha tafsirul li sifatil muqassa wannan tafsiri ne na siffar yadda za a yi wannan kisasi din shine muqassa ababin mufa'ala ne wa annaha hiya abinda ake da muqassa shine almuwasala ai daidai wadaida kai min kaza in ma kaza shine fi muqabalati almu'tadi wato sabanin wato ta a wajen muqabalar abinda shi wanda ya wuce iyaka din abinda ya maka ma'ana in yayi maka wannan to shi ma irin wannan abin za a yi masa to mun karasa wannan shi walamma kanatin nufusu fil ghalibi la taqifu ala haddiha idha rukhisa laha fil mu'aqabati li talabiha at-tashaffi yayin da ya zama rayuka sune an-nufusu fil ghalibi mafi yawan galibi a galibin yanayin lokaci la taqifu ala haddiha in aka bata dama shine idha rukhisa laha in aka bata dama idha rukhisa aka ba wa rai damar yaje ya rama abin da aka yi masa galibi zaka ga cewa mutane la taqifu inda haddiha rai bai cika tsayawa inda aka tsaye da shi ba ko da mutum ransa a bace an masa wani abu sai aka ce kai ma je ka rama zaka ga galibi mutane ba su cika tsayawa inda aka yi musu ba sai sun wuce iyaka mun san wani abu yawa to shine sai ce amara ta'ala bil zumi taqwahu to sai Allah ya bada umarni cewa to fa a ji tsoransa a kiyaye abi dokoki allati hiya alwuqufu inda hududihi tsoron Allah kuwa shine dama mutum ya tsaya haddin inda Allah ya tsaye da shi kada ya wuce iyaka wa adamu tajawuzi haka da ya wuce wa akhbara ta'ala Allah madaki sai bada labari annahu ma'al muttaqin cewa yana tare da wato al muttaqin yana tare da mutane waɗanda suke masu bin dokokinsa masu tsoransa ai bil auni wan nasri wat ta'yidi wat tawfiq Allah yana tare da su da waɗannan abubuwa guda hudu zai taimake su ya karfafe su zai kuma ba su gamdakatar wa man kana Allahu ma'ahu duk mutumin ku da ya zama Allah yana tare da shi to me zai zama hasala lahu as-sa'adatu al-abadiyya zaka ga zai sami sa'ada ta har abada yawa wa man lam yalzami at-taqwa duk mutumin da bai lazamci takawa ba kuwa takhalla anhu waliyuhu wa khadalahu to majibincin nasa sai ya watsi da shi wa khadalahu kuma ba zai taimake shi ba haka ne ko ba haka bane tunda bai ji tsoron Allah ba fa wakalahu ila nafsihi shikenan sai ya jefa shi ya jingina shi zuwa ga kansa yace ya je ya dogara da kansa fasara halakuhu aqraba ilayhi min hablil warid sai ya zama cewa halakarsa tafi wato jijiyar wuyansa kusa da shi ma'ana ya zama cewa ya halaka yafi kusa gare shi nan da nan zai halaka tunda me bai dogara ga Allah ba bai ji tsoron Allah ba Allah madauki sai ya watsi da shi ya rabu da shi ashe kenan wannan yana nuna mana wajibi ne akan mutum ya lazumci takawa kuma kada ya zalunci duk wani dan adam in kana da ikon ka rayu daga farkon rayuwarka har karshe baka zalunci kowa ba to ya kamata kai kokari kai domin zalunci ana karɓar sakamakonsa ne fa a lahira ba da dukiya ba tunda a lahira babu mutumin da ke tafiya da dukiyarsa ko akwai da me ake ramawa da ayyukan kirkin da ka aikata duk mutumin da ya zalunci wani Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta zalunci tsakanin dan adam da dan adam kun ga wannan shi kuma menene tamamin adalcin Allah ne cikar adalcin Allah shine duk wanda ya zalunci wani to wannan wanin sai an mayar masa haƙƙinsa idan da kawai mutum zai zalunci wani sai kawai Allah ya ce to shikenan je ka an yafe maka kaga kenan an bar wancan da aka zalunta ame mazlumi kuma haka zai kare Allah baya wannan don haka abinda Allah yake shine gan tashin alƙiyama in mutum ya koma ga Allah ya zalunci mutane sai ai me a dauko ayyukan da ya aikata na kirki sai a rarraba waɗanda ya zalunta sai ya tashi ba komai tare da shi sai kuma su din a ɗebo zunubansu sai a lafta masa shikenan sai huta kaga duk mutumin da ya san yana da haƙƙin wani kenan akan sa ashe yayi kokari ya rabu da shi tun yana da rai yanzu da fatan fahimci wannan wannan shine muhimmancin da ma in mutum ya mutu ƴaƴansa su taimaka masa in suna son su ganshi a aljanna har ya zama cewa su farin ciki ga babansa ga babansu suna tare da shi a aljanna to su taimaka masa duk haƙƙin dan adam da yake kansa su ga cewa sun raba masa sun rabu da shi komai yawansa in dukiyarsa za ta kare su zauna ba su da gado wannan yafi musu babansu ya tabbata a aljanna lafiya in ba haka ba kuwa sai an duba ayyukan alherin da yake da su sun kai yadda za su iya biyan abin da ke kansa din nan na zalunci kaga kuma yanzu aikin alherin da mutane suke yi yana nan da yawa ina aikin alherin balantana a ce mutum ya hadu ga saban Allah ga abubuwa yana yi kuma ga zalunci ina aikin alherin da za a kwaso a baiwa mutane don su rama zaluncin da kai musu a duniya Allah ya ba mu da zalunci Allah ya ba mu adalci Allah ya ba mu san junanmu Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah.